Sashin Hausa na muryar Amerika ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis 30 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo. Babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa ƙungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin ƙasar tana da makamai da kayan aiki.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za a ji cewa a yayin da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya ke yin ƙamari, wasu 'yan Najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ke yi akai-akai zuwa ƙasashen ƙetare da suka ce ba su tsinana wa ƙasar kome ba. Muna kuma da rahoto kan wani binciken kasafin kuɗi da Bankin Duniya ya gudanar da ya nuna ƙasar Ghana ta kasance ƙasa ta biyu a yankin kudu da hamadar Afirka a fannin kyakkyawan gudanar da kasafin kuɗi. Sannan Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye, kuma a karon farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. A taron da ake ci gaba da gudanarwa har zuwa yau Alhamis, kawancen ya amince da ƙara goyon bayan Ukraine yayin da take ƙara kare kanta daga mamayar Rasha wanda yanzu ke cikin wata na biyar. Sakatare General Jens Stoltenberg ya shaida manema labarai a farkon wannan makon cewa NATO za ta ƙara yawan sojojin da ke cikin shirin ko ta kwana da fiye da ninki 7 zuwa fiye da 300,000 a cikin abin da ya bayyana a matsayin mafi girman rikici tun bayan yakin duniya na biyu. A jiya Laraba, shugaba Joe Biden ya bayar da sanarwar cewa Amurka za ta ƙarfafa kasancewar sojojinta a Turai gami da tura ƙarin sojojin ruwa a Hispaniya tare da sanya ƙarin wasu dakaru a wasu wurare da mayar da martani ga canza yanayin tsaro da kuma ƙarfafa tsaron gabaki ɗaya. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da ƙyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin ƙanƙanin lokaci. Daraktar hukumar leken asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje cewa Rasha ce yake da ikon kusan kashi 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita 1,000. Sai dai ta ce turjiya da ta da ƙayar baya da 'yan ƙasar Ukraine ke yi a yankunan da Rasha ta mamaye ya sa yake ƙara yi wa Rasha wuyar wuce yankin Donbas da ke gabashin ƙasar, inda ta kwace kusan ɗaukacin lardin Luhansk amma bai kai faɗin lardin Donetsk mai makwabtaka da ita ba. Ta ce daidaitawar zaman lafiya zai yi wuya ya yiwu. Watakila, Haines ta ce wannan rikici da ya shiga wata na biyar ya ci gaba da kasancewar gwagwarmayar da Rashawa ke samun ɗan ƙarin nasarori, amma babu wani ci gaba. An dakatar da ayyukan intanet a jihar Rajasthan da ke yammacin ƙasar Indiya yayin da aka kafa dokar hana fita a birnin Udaipur saboda tsoron ramuwar gayya a rikici tsakanin al'umma bayan kisan wani tela ɗan Hindu wanda ake zargin wasu musulmi biyu da aikatawa. bayan kama su a rawaito waɗanda ake zargin sun ce sun kashe ɗan Hindun ne saboda ya ci mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar goyon bayan ‘yar siyasar India Nupur Sharma da yaɗa wani rubutu mai alaƙa a kafofin sada zumunta na zamani. Sharma, mai magana da yawun jam’iyyar Prime Minister Narendra Modi ta Bharatiya Janata Party BJP mai kishin ƙasa ta Hindu, ta yi wani tsokaci mai cike da ce-ce-ku-ce game da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a watan da ya gabata. Kalaman Sharma sun haifar da martani masu zafi na diflomasiya, yayin da ƙasashen musulmi da dama suka yi Allah wadai da kalaman tare da yin zanga-zangar adawa da India. Daga nan jam’iyyar BJP ta dakatar da ita daga jam’iyyar. Gwamnatin India ta aike da wata tawaga ta musamman ta hukumar bincike ta ƙasa da hukumar yaƙi da ta’addanci ta ƙasar domin duba ko kisan na da alaƙa da wata ƙungiyar ta’addanci.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan, bari mu shiga fagen rahotanninmu. A daidai lokacin da matsalolin tsaro da taɓarɓarewar tattalin arzikin Najeriya ke yin ƙamari, wasu ‘yan Najeriya sun fara sukar yawan tafiye-tafiyen da shugaban Najeriya ke yi akai-akai zuwa ƙasashen ƙetare. A hirar shi da wakilin sashen Hausa, Umar Faruk Musa, Ambassador Ibrahim Mesile, mai sharhi kan harkokin diplomasiyya, ya ce aka sasan abin da aka saba gani a tafiye-tafiyen shugabannin ƙasashen duniya. Yawan tafiye-tafiyen Buhari bai tsinana wa ƙasar kome ba sai tarin bashi.
Shi shugabanci na duniya gaba da ya koyana ba kai kare yake ba, amma dole sai mutane su san cewa me ya amfanin tafiyar. Yanzu Allah misali lokacin Obasanjo, kowa ya san yadda tafiye ta bi, amma daga shi mun zo mun samu raguwa ga basu kuka da ake binmu, an ce wasu basu suka da kanmu wanda ke ba na wasa ba. So ka ga wannan akwai alamun nasara ga tafiye-tafiyen. Har yanzu babu wanda ya shaida mana cewa ko wani abin da aka samu saboda wannan tafiye-tafiyen a fili wanda jama'a suka sani. Sannan kuma a cikin gida akwai tashin hankali, akwai kashe-kashe, akwai rashin tsaro, akwai wani abu. Ko mutane kake gayyata zo su a jari a ƙasar ka, dole sai ka gyara ƙasar ka mutane su. Ba wanda zai zo maka yana shakkun daga nan Abuja ba zai iya zuwa Kaduna ba, ko kuma daga Kaduna zuwa kafancin ba zai yi ba. So saboda haka dole sai ka za ka yi wannan aiki. Kun ga tana lokacin da abin sai gina, ai ba wani wuri yake tafiya ba, kuma wai dole ce ta hana shi tafiya ba, amma ƙoƙari yake tsaya ya ga me yake faruwa a cikin gida. Dole mutane a zauna a ce an haɗa kai an sa abin da ake ciki. Sai yanzu ya ba magana siyasa ba kula ke magana ita kasa za ta rayu ne ko bayan baya nan.
Kana ganin kamar ba a zo ana saka jari a cikin ƙasar ba, kuma idan ba ya fita ta yaya ma za a jawo ‘yan ƙasar waje su shigo su kawo.
Ai ko kana ka fita, ai kowa duk duniya sun sa abin da ke faruwa inda kake. Ai yanzu duniya na ya zai global village kamar yadda Bature yake ba. Duk abin da ke gani yanzu da yanzu muke magana ne tana bayan da baya gani. Kowa san rashin kwanciyar hankalin ƙasar nan, kowa san yadda economy din ƙasar ne ya lalace, kowa san yadda security din ƙasar ne ya lalace. So yin wannan kai aiki aka canjin ya zuwa da mutane da aka magana yawa. Don ko kana tafiya kallon ka suke sun sa abin da ka baro.
To amma ya za a yi ya jawo hankalin ‘yan ƙasar waje a ba da goyon baya a yaƙi waɗannan matsaloli da ƙasar ke ciki tunda Najeriya ita kaɗai ba ta iyawa?
Mutane da sun ba da shawarwari iri-iri da shawarwari da mutane suka ba na cewa a nemo forum machinery suka mai da aka fara a lokacin jonathan aka ba ka dakatar da su wannan ma dabara ce. Na biyu wasu suna cewa a jinginin a canja tafiyar tsoron gaba daya, mutane ana shakkun cewa watakila wani abubuwan da suke akwai mutanen da suke ayyukan da wata suke tare da su. A samu a fito fili wanda suka sa aka zame su da zargi da wani kuɗi ko na magaba ko na abu, jama'a su gane an hukunta su ana ta maganganu, amma ba wanda ya ce ga wani abin da ya fito a fili haka. Inda za a yi irin wannan da zai kawo canji a ciki, amma da an fara sai ga makaranta mutu su kaga ba shi ga ba za a samu wani abin kirki a kai ba.
Ambassador Ibrahim Mesile kenan, wani mai sharhi kan al'amuran diplomasiya a tattaunawa da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na gabatar da waɗannan ƙorafi wurin Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, domin in ji martanin da gwamnatin za ta maida dangane da wannan ƙorafin, inda yake cewa
muhimmancin fita ƙasar waje shine wato matsaloli da suka shafi Najeriya musamman a wannan zamani na fitina ta ta'addanci da ta addabi ƙasashen da suke makwabtaka da Sahel da Sahara kai dokacin Afirka gabaki ɗaya, ba za ka iya magance su kai kaɗai ba idan ba tare da samun goyon baya da haɗin kan sauran ƙasashe ba. Kuma ba za ka yi zaton cewa wai kai ka zauna a gida baka fita ba neman magani a ce a su waɗanda suke za su iya taimaka maka a yi maganin wannan abu sai su zo su kame ka a gida. Kai kake da matsala, kai kake da bukata. to ashe kai ko baka samu zama ba. Wannan ya zama dole ga shugaban Najeriya, ba wai shugaban Muhammadu Buhari, kowa ke mulkin Najeriya. Dole ya tashi tsaye, ya hurda, ya inganta dangantaka da kasashen duniya domin tare da haɗin kansu ne za mu iya samu maganin matsaloli da suke damu.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Babbar jami'ar Majalisar Dinkin Duniya a kasar Congo ta faɗa jiya Laraba cewa kungiyar 'yan tawayen M23 da ke gabashin kasar tana da makamai da kayan aiki, abinda ke kara zama barazana ga fararen hula. Binta Keita, shugabar tawagar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka fi sani da MONUSCO, ta ce a lokacin tashin hankali na baya-bayan nan kungiyar M23 ta kara ɗaukar kanta a matsayin rundunar soji maimakon kungiyar masu ɗauke da makamai. A cikin jawabinta na kwamitin sulhu ta ce kungiyar M23 na da ƙarfin soji da kayan aiki wanda ke daɗa zama mai haɗari, musamman ta fuskar harba abu mai cin dogon zango, ƙananan bama-bamai da manyan bindigu da kuma harbo jirgin sama. Sojojin Congo da dakarun MONUSCO na musamman sun fatattaki M23 a shekarar 2013, amma a watan Nuwamba 2021 dakarun sun fara sake dawowa. Jami'an Congo sun zargi makwabciyar ta Rwanda suna masu cewa tana goyon bayan kungiyar da ke ikirarin kare tsirarin 'yan kabilar Tutsi a gabashin DRC. Gwamnatin Rwanda da ke karkashin jagorancin Tutsi amma ta musanta alaka da kungiyar 'yan tawayen. Mahukuntan Taliban a kasar Afghanistan sun gayyaci malaman addini da dattawan kabilu kimanin 3,000 daga ko'ina a cikin kasar zuwa wani taro a Kabul yau Alhamis, inda jami'an suka ce za a tattauna kan haɗin kan ƙasa. Taron na maza kawai a babban birnin kasar Afghanistan shi ne irinsa na farko, kuma ana kallonsa a matsayin wani yunkuri na neman goyon bayan cikin gida ga kungiyar masu tada kayar baya da ta rikide ta zama mai mulki, ta yadda za ta samu amincewar kasashen duniya da take bukata. Kungiyar Taliban ta kwace mulki daga hannun gwamnatin Afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a watan Agustan bara, lokacin da Amurka da kawancen NATO suka janye dakarunsu na ƙarshe daga ƙasar bayan kusan shekaru 20 na ayyukan soja. Mukaddashin Firaministan Taliban Abdusalam Hanafi ya faɗa jiya Laraba cewa fitattun shehunnan malaman jami'o'i, 'yan kasuwa na ƙasa da masu faɗa aji za su halarci taron. Yana mai cewa za a tattauna tsarin mulki na musulunci da tattalin arziki da kuma batutuwa da suka shafi zamantakewar Afghanistan. Hanafi ya shaida a kafar yaɗa labaran ƙasar RTA cewa wannan zai zama kyakkyawan mataki na tabbatar da zaman lafiya a Afghanistan da kuma ƙarfafa haɗin kan ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, babban bankin duniya ya yaba wa ci gaban da kasar Ghana ke samu a fannin gudarowa da shafa kasafin kuɗi fiye da kusan dukkanin ƙasashen yankin na nahiyar Afirka. Daga Kumasi ga wakiliyarmu Hauwa Abdulkarim ɗauke da ƙarin bayani.
Ghana ta kasance ƙasa ta biyu a yankin kudu da hamadar Sahara a Afirka a wani buɗaɗɗiyar binciken kasafin kuɗi da Bankin Duniya ta aiwatar. Bankin Duniya a cikin rahoton ci gaban duniyan ya ce Ghana na yin kyakkyawar aiki a buɗaɗɗiyar kasafin kuɗin da ta aiwatar fiye ga kusan dukkanin kasashen yankin Afirka. Duk da cewa Ghana tana buƙatar ƙara himma wajen ingantawa domin ta kama ƙafar Afirka ta kudu, rahoton da Bankin Duniya ya fitar yana cewa Ghana ta samu maki kashi 50 uku cikin dari inda Afirka ta kudu wadda ta zo na daya ta samu maki 85. Don haka cibiyar Bretton Woods ta ce dole ne gwamnati ta inganta bayanan kafin tsara kasafin kudi da hasashen tattalin arziki wadda zai tabbatar da aiwatar da kasafin kudi da manufofin gwamnati wadda ke kiyasta kudade da ake kashewa da kuma kudaden shiga yayin da saura suka hada da kiyasin rance da gwamnati ke karba da basu suka da kuma kiyasin kashe kudaden gwamnati na tsawon shekaru biyu bayan aiwatar da kasafin kudi. Mun tattauna da masanin tattalin arziki Malam Hamza Adam Atijani inda ya mana bayani kamar haka.
To amma idan ka duba harajin da gwamnati ke samu na kowane shekara, kasar Ghana ne harajin ta ke kasa kwarai. Ana samu haraji 13% of the GDP, wato kaso 13% ne na kaddarorin kasa baki daya yake fitowa sakamakon haraji. Wannan shekara gwamnati ya introduce electronic transaction levy, yanda za a yi a bunkasa harajin da gwamnati ke samu. Sannan kuma ka duba lamarin kasa baki daya, gwamnatin nan na taimakawa da cewa za a na'urata da ababa yanda za a yi ayyukan da gwamnati ke yi da wanda ma ba gwamnati ba ayi shi cikin sauki. To ina jin wannan duka ya taimaka ma bunkasa lamari na tattalin arzikin kasa baki daya. In ka duba dai, kasan na fama da cewa an yi samu faduwan CD, an samu kuma lamari na karin farashin kaya na yau da kullum. World Bank sun advise gwamnati da cewa duk lokacin da za a yi lamari na kasafin kudi a dinga kawowa ana tattaunawa da mazauna kasa baki daya, wanda suke business, wanda suke lamari na kiwon lafiya, wanda suke jami'an tsaro da sauransu. Wannan zai taimaka ma kasar Ghana, suka cewa why more room for improvement, wato idan an yi ababa yadda ya kamata, to ina jin nan gaba za a iya ma zo a ce bincike na lamari na kasafin kudi na kasashen Afirka, a ce kasar Ghana ita ce kasa na farko.
Bankin Duniya dai ya buƙaci kasashen Afirka da ke kudu da hamadar Sahara da su gabatar da kuma ƙarayin bayani kan karbo sabon rance da jimillar basussuka da ke ajiye a ƙarshen shekara da kuma hasashen kudade da ake kashewa cikin takardun kasafin kudin. Hawa Abdulkarim, Yankwaniya, sashen Hausa na Murar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya, za a iya cewa duk da yake mata ƙalilan sun yi tarihi a bana, da suka haɗa da Husaina Hakila Banshiƙa, macen farko da aka ƙara wa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a Radio Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar, da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaɓa a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyar nan 'yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jane Chinwendu, mace 'yar uwarta a zaɓen fidda gwani zuwa majalisar dokokin jiha a mazaɓar Agu ta Arewa a jihar Enugu, da kuma mata hudu da suka lashe zaben fidda gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a Bayelsa karkashin tutar jam'iyyar PDP. Za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan a wannan makon. Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafutukar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kaye, da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba Mai Riga, sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmaya kare hakokin mata a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
muna ta aiki hanci mata. Na zo na yi tunani na ce wannan abun da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kainmu ma, shine kawai ina ce ko siyasa abun wasa ne. Ashe inda masa sun doka siyasan nan kamar yaki ne sai da na shiga.
To
har yanda nake magana da muka saya da shi ban tun aka tashi aka ce ta bari a je a yi launching na campaign bai saka ganin shi kuma ba. Na dai akwai abun da ya zo faru da wata malama Ibare Fendo barista ce ta tambaye ta ce anti ne kin je kin duba INEC sunan ki ya fita? Na ce sosai ma
wanda kin da kawai cewa sunan ki zai fita.
Ta ce duk da haka ki je ki duba. Na ce to a rana na kancin da za a rufe komai da an fito da sunayen ban gan sunana ba. Wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge na zo na yi petition daga ba kana wadansu.
Wato kin rubuta takardar korafi?
Da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana. Kin gane tun da ina aikin hakkin mata, mata sun taimake ni sosai, sun tara kudi, sun tara kayan aiki, suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu. Amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan, wadansu kila za su zo su ce an yi musu walawala kenan. Daga baya da aka sa sunana aka ce wai su Benue bai yi shirin da za a yi dadin mace ba. Don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan tsaya zaman governor. Amma daga sam ba za su yada ba, an zan koma da ni baya. Wannan ma ya ban mamaki. Daga wuri ne kadan-kadan na fara gan cewa wannan siyasa da muna matan da suke siyasa sai mu je mu yi kaza ku yi kaza, sai su ce wai maganan haƙƙin mata ba za a hada shi da aikin siyasa na Najeriya. Sai daga wuri na zo na gane cewa wannan abun yana da wuya. Har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba.
Kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas din?
Sune mana sune don kin gane ko nan da yake aikin siyasa nan, ko daga INEC ne, ko wanda suna political party ne, ko wanda suna agent ne, ko wanda suna jara, duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukan su ne maza. Ba su a so mata su tsaya ba. Idan mata suna tsaya za a fi samun gaskiya, za a fi samun cewa za don wanda sun taru a wurin da wani lokaci ba su da tausayi ba mana ba tsoron Allah. Kin gane in wannan abun ya zo haɗu a can cewa akwai damuwa kenan, damuwa da muke samu kenan. In ana yin da mata, in an ce mata ma ya kamata su zo don mu samu sallama mu samu sauki da mulki, sai an kawo mata. To tunda ba kawo mata ba, inda na zo na gani kenan in ba yi da mata ba abunda muna gama irin kwayan da matashin mu suke sha, irin bangan da ake duka abubuwan da suke yin nan hayaniyan da ake yi ba zai zo mana da sauki ba. Sai an yi da mata, in ba sa mata ba zai yiwu ba.
To Malam Nas, bari in zo gare ka. Kai ne namiji a cikinmu nan, wato za a ce rawani tsakanin kalluba a yau din nan. To ka ji bayanan da Madam NAA dai ta yi zargin cewa maza suna kawo cikas wajen barin mata su taka rawa a fagen siyasar Najeriya. Bayanai da dama ta yi, me za ka ce a game da wannan?
To bayanan da ta yi na ji su, kuma ba sabon abu bane, ba kuma boyayyen abu bane. Amma abin da ke faruwa shi ne mata da take ƙoƙarin nuna kamar cewa an danne su ba barin suna shiga ciki, to ba laifin kowa bane, laifin nasu ne. Daga irin bayanin da ta yi,
laifin mata ne?
Laifin mata ne.
To amma ai ta ce mata sun ba ta goyen baya.
Mata sun ba ta goyen baya, ta je ta yi takara sau ɗaya, komai sai ka koyi shi. Da karen da ka je ka fara allu an baki, ko kuma ka fara ABCD, ka ce wai a ranar za ka zama farfeso ba zai yiwu ba. Sai ka je makaranta yau, ka je makaranta gobe, ka je makaranta GB, ka gama primary, ka gama secondary, sannan ka je ka shiga jami'a. Amma ba zai yiwu da karen da kin je siyasa, da karen da kika fara fuskantar yanda abun yake, siyasa ga ina take, kika dawo kuma kike ma ki sake komawa. Su kansu mazan da kike magana, akwai wanda yayi takara su 10 bai ci ba sai ta 11.
To amma ka sa ma
ta kasan ma da ta ci gaba kamar America, kamar Abraham Lincoln yayi takara tun da ta karshen kasar mai shigar ta kamsar a Najeriya bai taba ci ba kowace zai ai knocking din shi out a kada shi a buge shi ana sai da jita shugaban kasa sannan ya ji sabu to ni ana ganin
to wato ya koyi siyasar kenan daga wannan lokacin har ya kai ga cin kujerar shugaban kasa
ai abin da kai yau kana da experience akan shi ka zama ilimi akan sa wai Allah kai nasara ko baka nasara ba kuma ɗaya daga cikin hadarin mu abin da take faɗa ni wani abu da ban fuskanta ba sai yanzu inda mata suke tunanin siyasar ba haka take ba to ina tabbatar musu inda suke tunanin gwamnatin ma magana mai hadari tace ba haka take ba suna tunanin wai gwamnatin shiga ta ayi mulkin wani abu ne mai sauki to wallahi wani lokacin mulkin kansa inda har mutum ba zai iya gugurmai ya je mulkin ba yi siyasa ya ci zabe mulki ba to ba lalle ne in ka bashi mulki pressure da zafin da ke cikin mulki ya iya jure musu
to kana ganin kasawar ta ne kenan yasa bata sake koma ba
wannan ai ba magani na bane ayabun da ke shine nan ta je so daya ta jarabta da ta je ta jarabta ta ji abin da wata ce bata sake koma ba kun bai ba haka yake ba maganar cewa mata ana marginalizing din su of course mata participation din su a siyasa inda aka su gida uku wanda yafi kowane sauki din na yin zabi tabbas suna fita su zabe ƙuri'un mata a ƙasar nan sun fi na maza yawa mata suna mai da zabe kamar wani biki abu ne da suke fita su yi da passion
abu ne
da alfahari da sha'awa mata kin san mata da sun zuwa gidan biki to wata mijinta ko baya ban canza gidan biki da gidan suna ranar zabe ta samu dama ta je a hada gidan gurin filin zabe kamar suna ne na dukkan gari a zumunci a yi zabe amma in suka tashi zaben in har mata da gaske suke duk da bana zargin su saboda kudi da ba a ba su cikakken horo bane da wayar da kai in har mata su asirus akan maganar suna su make su zama su relevant a siyasa sai su zaɓi a yar wasu mace tunda matan suna fitowa takara irrespective of jam'iyyar da ta fito amma at long last ga matan ba wanne ya kama hannunsu da karfin su ya yi dangwala musu suka zaɓi namiji ba ba wanne ya karɓi rijistar sai dangwala musu ba su da kansu willingly sa zo ka suna zaɓen mazan kuma koda da akwai ƴan wasu mace tana takara
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu madam ANA da EFFA fitaka kare hakokin mata kuma wadda ta taba tsayawa takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue da yagogwar maya barista Hassana Ayuba Meriga sai kuma dan siyasa Nasir Shaibu Marmara da wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar sai kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana
kai mata sune duniya sune dadin hindu
to madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice
Jiya Laraba taron shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar kawancen tsaro ta NATO a birnin Madrid ya amince da wasu sabbin tsare-tsaren dabarun kawance masu suna tashin hankalin Rasha da barazanar da China ke yi da zurfafa dangantakar haɗin kai tsakanin kasashen biyu a matsayin manyan abubuwa da suka sa a gaba. A cikin wannan takarda, kawancen sojan na yammacin Turai da aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya bayyana Rasha a matsayin mafi muhimmanci da barazana kai tsaye. Kuma a karan farko an magance barazanar da Beijing ke yi kan tsaron NATO da muradinta. Wata babbar jami'ar leken asirin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hukumomin leken asirin Amurka sun hakikanta cewa yakin Rasha da Ukraine zai ci gaba zuwa lokaci mai tsawo, amma da kyar dakarun Moscow su iya wuce yankin gabashin Ukraine a cikin kankanin lokaci. Daraktar hukumar leken asiri ta ƙasa, Avril Haines, ta shaida a taron Washington kan kare sarrafa fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje cewa Rasha ce yake da ikon kusan kashi 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, a inda ake rikici da ya kai tazarar kilomita 1,000.
Thomas Sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a shirinmu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Ya zama da madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari na yin fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma'assalam.